This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
An tilastawa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da ba mabamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara, in ji wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Tana mai yintar da Allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya. Wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai a kan wani gida kan iyakar Rasha ya kashe mutane biyar, ciki har da ƙananan yara biyu, a cewar gwamnan jihar yau Asabar. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane tara, ciki har da ƙananan yara uku a yammacin ƙasar Nepal, lamarin da ya haddasa zartarewan ƙasa, in ji jami'ai a yau Asabar.
Kalin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin namu, masana da masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan al'amuran sarautar gargajiya a arewacin Najeriya, yayin da sarakunan ke ci gaba da fuskantar ƙalubale daga shugabannin siyasa a ƙasar.
Gaskiya dole ya kamata, dole ne masana shari'a zuwa sake zauna a dubi wannan halin da ake ciki. Shugaban ƙasa dole ya tsawata masa, kuma dole ne su ma ƴan majalisu su zauna su kalli abin nan da idon basira. Domin duk abin da sarki zai kawai tari kawai sarki ya bai ma da yau na gona jiri ba a ce an cire shi, kaga wannan ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Kenan za a zo a kai lokacin da kowane gona zai zo da sarkinsa.
Haka kuma yayin da zaben shugaban ƙasa ke ƙara ƙaratowa a nan Amurka, bisa ka'ida wa'adi biyu kadai shugaban ƙasa yake iya yi a kan karagar mulki. To sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana maganar ko za a bashi wa'adi na uku. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. An tilastawa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da ba mabamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara, in ji wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Tana mai yintar da Allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya. Louisa Waterry daga hukumar tallafawa da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinu ta kwatanta irin mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. Ta faɗa wa manema labarai a birnin Geneva ta hoton bidiyo da ake ɗauka kai tsaye daga tsakiyar Gaza cewa lamarin ya yi matuƙar muni. Waterry, wacce ta koma Gaza bayan shafe makonni huɗu a wajen yankin, ta ce al'amura suna ƙara taɓarɓarewa ainun fiye da wancan lokaci. Kusan watanni tara da ake gwamza yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas, Waterry ta ce an lalata zirin Gaza baki ɗaya. Wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai a kan wani gida kan iyakar Rasha ya kashe mutane biyar, ciki har da ƙananan yara biyu, a cewar gwamnan jihar yau Asabar. Jirgin mara matuki ya afkawa ginin ne a Goro Dishchi, wani ƙaramin ƙauye a yankin Kursk na Rasha mai tazarar mitoci ƙalilan daga iyakar Ukraine. Babban bakin cikinmu shi ne harin ya kashe mutane biyar, ciki har da ƙananan yara biyu. Wasu mutane biyu daga cikin iyali guda suna cikin mummunan yanayi, in ji gwamnan Kursk Alexei Smirnov yana faɗa a wani saƙon da aka buga a Telegram. Ya ƙara da cewa an kai harin ne da wani jirgi mara matuki ƙerar kufta, wata ƙaramar na'ura da ke iya ɗaukar gurneti da wasu bamabamai da ke kai ga inda aka auna. Ukraine ta ƙara ƙaimi a hare-harenta kan iyakar Rasha a wannan shekara. Tana auna cibiyoyin makamashi da ta ce su ne ke baiwa sojojin Rasha mai, da kuma hare-hare kan ƙauyuka da garuruwa a kusa da iyaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane tara, ciki har da ƙananan yara uku a yammacin ƙasar Nepal, lamarin da ya haddasa zartarewan ƙasa, inji jami'ai a yau Asabar. Mutane biyar a cikin iyali guda suna cikin bacci yayin da zartarewan ƙasa da ruwa ya kwashe gidansu a ƙauyen Malika a gundumar Gulmi, mai tazaran kilomita 250 daga Kathmandu ta yamma, a cewar Gizan Batarai, mai magana da yawun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa. Akalla mutane 35 ne suka mutu a fadin kasar Nepal sakamakon zartarewan ƙasa da ambaliya da kuma walƙiya tun tsakiyar watan Yuni, lokacin da aka fara damunar shekara. Ruwan sama dai yakan ci gaba da zuba har zuwa tsakiyar watan Satumba.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babban rahotannin namu. A Najeriya, masana da masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan al'amuran sarauta da sarakunan gargajiya a arewacin ƙasar, waɗanda ke ci gaba da fuskantar barazanar sauke su daga kan karagar mulki. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun bayan dawowar mulkin farar hula na wannan ƙarni ne dai, sarakuna da dama ne suka haɗu da fushin shugabannin siyasar, da har ta kai ga tsige wasu daga cikinsu daga kan karagar mulki. Kama daga sarkin Gwandu mai martaba Haruna Jakolo, da a lokacin gwamna Adamu Aliru na jihar Kebbi ya kore shi daga kan mulkin, da Sanusi Lamido Sanusi da gwamna Umar Ganduje ya cire shi daga kan mulkin, da ma wasu sarakunan yanka guda uku daga jihar Kogi da tsohon gwamna Yahaya Bello ya raba su da raunan su a daidai lokacin da yake shirin barin mulkin jihar ta Kogi. A nan jihar Naijama, sarakuna uku ne tsohon gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya baiwa takardar gargaɗi a lokacin da yake mulkin jihar, yayin da a yanzu kuma ake ci gaba da tafka dambarwar cire Aminu Ado Bayero a jihar Kano. Kwatsam sai ga batun rage ma sarkin musulmi na Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ƙarfin iko, da aka ba da labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto na shirin yi. Kodayake dai gwamnatin jihar Sokoto ta musanta batun yunkurin cire sarkin musulmin, amma dai tuni mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya gargaɗi gwamnatin jihar Sokoto akan yin duk wani abu da zai taɓa martabar sarkin musulmin.
Shine na kira shi gwamna akan koyaya zai kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa, kuma ya girmama sarki, ya mutunta sarki, don Sultan of Sokoto is an institution.
Tuni dai masana harkokin mulki da na yau da kullum a Najeriya ke ganin idan ɓerana da sata to ita ma daddawa tana da wari, a saboda haka akwai buƙatar ganin sarakunan arewacin Najeriya sun haɗa kai domin yi ma kansu ƙiyamul laili, kamar yadda masanin shari'a a Najeriya barista mai nasara Koga Umar ya yi ƙarin bayani.
Kokari su gaggauta yin taro na gaggawa, su haɗu su cire ma kansu tsoro, su cire ma kansu kwaɗayi, su nemo ma kansu haɗin kai da kuma kima. Idan suka yi wannan to za su iya ƙoƙarin dawo da darajar su. Talakawa har gobe suna ganin su da kima, amma 'yan siyasa ba su ganin su da kima tunda sun zama 'yan bojuwa ƙarƙashin inuwar dandamalin 'yan siyasa.
To ana shiga gefen shi ma barista Tanko Zakari daga jihar Naija cewa yayi cin zarafin da ake yi ma sarakunan arewa yayi yawa, a saboda haka akwai buƙatar shugaban Najeriya tare da duk wasu masu ruwa da tsaki akan kundin tsarin mulkin Najeriya su shiga lamarin domin yi matuƙar hanci.
Gaskiya dole ya kamata, dole ne masana shari'a zuwa sake zauna a dubi wannan halin da ake ciki. Shugaban ƙasa dole ya tsawata masa, kuma dole ne su ma ƴan majalisu su zauna su kalli abin nan da idon basira. Domin duk abin da sarki zai kawai tari kawai sarki an bai ma da yana gona gidi ba a ce an cire shi, kaga wannan ba zai haifar mana da dama ido ba. Kenan za a zo a kai lokacin da kowane gona zai zo da sarkinsa.
Da dama dai daga cikin masu rike da sarautun gargajiya suka bayyana wannan hali a matsayin na tashin hankali ga duk wani basaraki. Alhaji Yaya Babangida shi ne cika sauran masarautar Mina, ɗaya daga cikin masarautu uku da tsohon gwamna Babangida Aliyu ya firgita sarakunan su a wancan lokacin.
to dai wannan abubuwa mu da muke da rawanin sarakuna hankalin mu yana tashi saboda muna ga ita ce martaban mu ita ta haife mu saboda haka muna cikin bakin ciki da abubuwan da ke faruwa da sarakuna amma su kansu sarakuna ya kamata su jajirce su tabbatar da cewa ba a ci musu mutunci ba su ja matsayin su su tabbatar da su iyaye ne na ƙasa
a yanzu dai yan Najeriya da dama ne ke cike da fatar ganin dawowar kima da kuma martaba da aka san sarakuna da ita a baya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa Facebook Twitter da kuma Instagram ga ci gaban labaran duniya
Sojojin Amurka sun lalata jirage marasa matuka guda 7 da kuma wata motar sarrafa jiragen a yankuna da Houthi ke rike da su a Yemen cikin sa'o'i 24 da suka gabata inji rundunar sojojin Amurka a jiya Juma'a an kai harin ne saboda jiragen mara matuka da motar suna barazana ga dakarun haɗin gwiwa na Amurka da kuma jirage 'yan kasuwa a yankin inji babban kwamandan Amurka a wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X Tun a watan Nuwamban shekarar 2023 ne kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran take kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Hare-haren da ta ce na nuna goyon bayan Falastinawa ne a yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. A jiya Juma'a mai magana da yawun sojojin Houthi Yahya Sari ya dauki alhakin kai hare-hare kan jiragen ruwa guda 4 ciki har da harin da aka kai kai tsaye kan jirgin ruwa Dilonix akan tekun Bahar Maliya bayan wani farmaki da ya hada da makami mai linzami kiran ballistic da dama Prime Minister Haiti Garry Conille ya bar birnin Port-au-Prince a jiya Juma'a zuwa Washington da New York yayin da sabbin jama'an 'yan sandan Kenya suka fara sintiri a birnin a wani bangare na shirin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya na yakar kungiyoyin 'yan banga da suka mamaye babban birnin kasar. Ofishin Conille ya ce Prime Minister zai yi tafiyar ne tare da Ministan Harkokin Waje Dominic Dupuy da Ministan Kudi Kathleen Florestan da shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasa Nesmi Manigat. Yayin da ministan shari'a Carlos Heco zai zama prime minister mai rikon kwariya. Tawagar za ta yi muhimman tarukan aiki tare da jami'ai daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasa da sauransu. Za ta kuma duba ofishin jakadancin Haiti da ke Washington, inji ofishin ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a Amurka ya ce mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Fina. Zai gana da Conille a ranar Litinin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo nan Amurka kuwa yayin da zaben shugaban kasa ke karakaratowa bisa ka'ida wa'adi biyu kadai shugaban kasa yake iya yi akan karagar mulki a saboda haka ko Biden ne ko Trump ne duk wanda yayi nasara a cikin su a zaben watan Nuwamba dake tafi to shine wa'adi na karshe a gare shi sai dai Trump yana maganar ko za a bashi wa'adi na uku ga karin bayani a cikin wannan rahoton
Yayin da yake yakin neman wa'adin mulki na biyu, Donald Trump ya tambayi babbar cibiyar bindigogi ta Amurka a watan da ya gabata game da ko zai iya samun wa'adi na uku yana mai nuni da wa'adi hudu na shugaba Franklin Delano Roosevelt wanda ya mutu akan karagar mulki a shekarar 1945.
FDR 16 years.
Kungiyar FDR shekaru 16 yayi akan mulki ya kasance wa'adi na hudu ban sani ba ko za a duba yiwuwar ba mu wa'adi uku ko biyu ko gaya mini Ronnie ya kake gani uku ko
a shekarar 1947 majalisar dokoki ta amince da gyara da 22 ga kundin tsarin mulki tare da iyakance shugabanni zuwa wa'adi biyu kawai na shekaru hudu Wannan ya zama doka a cikin shekarar 1951 bayan da aka amince da gyaran da ya samu amincewar jihohi 36 daga cikin 48 na lokacin.
The amendment really
Kwasfarima ta zo ne daidai da abinda al'adar siyasa da aka dade kanta
ta rashin tsayawa takara sama da wa'adi biyu.
Pravin Fernandez kenan, mataimakin shugaban cibiyar kula da tsarin mulki, yayi bayani kan al'adar wa'adi biyu tun daga shugaban Amurka na farko George Washington, wanda ya watsi da kiran da aka yi masa na ya nemi tsayawa takara wa'adin mulki na uku. Bayan somawar yakin duniya na biyu, Franklin Roosevelt ya karya wannan al'ada a cikin shekarar 1940, ya kuma yi nasarar samun wa'adin mulki na hudu a 1944. Tun bayan gyaran tsarin mulkin na 22, shugabanni shida sun yi mulki ne na wa'adi biyu cikakku. Na baya-bayan nan shine Barack Obama. Wani fitaccen mai goyon bayan shugaba Joe Biden, jarumin fina-finai Robert De Niro, ya yi wa Trump lakabi da mai kama karya, wanda ke son dawama kan shugabancin har abada.
If he gets in, I can tell you right now.
Muddin ya dawo, zan gaya muku a yanzu cewa ba zai taba sauka ba, ba zai taba sauka ba. Kun san haka, ba zai sauka ba.
Ina son zama shugaba mai kama karya na rana ɗaya ne kawai.
Irin wannan ikirari da Trump ya yi a wannan zagaye na zaɓe na zuwa ne a daidai lokacin da ake tuhumarsa da aikata laifukan yunkurin sauya sakamakon zaben 2020, kuma hakan na iya bayyanar da aniyarsa ta nan gaba, a cewar lawyer tsarin mulki Fernandez.
Maganganun da Donald Trump ya yi kwanan nan game da wa'adin mulki na uku, wanda ba shakka cin fuska ne ga kundin tsarin mulki, wani dalili ne na damuwa game da wanda baya ganin kima da girman dokokinmu.
Idan har Donald Trump zai yi wa'adi na uku bisa doka, dole ne a soke gyara na 22, kuma hakan na buƙatar a kada kuri'a kashi biyu bisa uku a majalisar dokoki biyu, sannan a samu amincewar aƙalla 38 daga cikin jihohi 50, ko kuma jihohi 34 za su iya kiran taron tattauna kundin tsarin mulki, kuma duk wani mataki da suka amince da shi dole ne ya samu amincewar jihohi 38. Sau ɗaya kawai a tarihin Amurka aka taɓa soke gyaran tsarin mulki.
Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st Amendment and prohibition is repealed.
Gyara na 21 wanda aka amince da shi a cikin shekarar 1933 ya soke gyara na 18 da aka yi sabawa, wanda a cikin shekarar 1919 ya haramta shan kayan barasa.
Tuma dalla, kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na wannan mako ya yi wani babban kamu, don haka za mu ajiye duk wani batu mu kawo muku wannan tattaunawa da wakilinmu baban gidan Jibrin ya yi da babban bakonsa ba tare da ɓata lokaci ba. Wake tare da kai baban gida?
Tare nake da sabon shugaban hukumar kiyaye hatsara a tarayyar Najeriya. A ranke da za ka gabatar mana da suna kafin mu ci gaba.
Malam baban gida, sunana dai Malam Shehu Muhammad, kuma na shekaru fiye da 30 a wannan hukuma ta kiyaye hatsara ta ƙasa wanda ke da hikuta Abuja. Kuma shi shugaban ƙasa Excellency Bola Ahmed Tinubu shi ya ba da wannan dama don shugabanci wannan hukuma, kuma taimaka dama yakin da ake na wannan hukuma ke shi ne na kare haɗura. Wato a da alƙalman baya da suka wuce an samu cewan kusan ƙasan nan a duniya ma kusan ta yi suna wajen hatsara na motoci da kuma rasa rayuka. To abin da ya sa kenan a wannan lokacin gwamnati ta baya take kiro da wannan hukuma. To daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan bayan shekara 30 abin ya ragu kwarai da gaske, amma dai har yanzu dai bamu kai ga ci ba. Dalilin haka ne da nazo na tarrecewan har yanzu akwai matsaloli kaman na yanda har yanzu dai ana overloading na motoci, manyan motoci da kananan motoci. Abin takeicin ma su manyan motocin za ga bayan sun dauki kaya sannan kuma sai su dauki passenger a sama. To idan aka samu akasi hadari, sai ga duk mutanen nan dake sama kusan ba wanda ke rayuwa. Abin na ci mana tuwa kwarya sosai. To sannan kuma su ma motocin safa da suke tafiya na garuruwa kaman da ake ce musu homers, so masu na da wannan suka dauki overloading na in ya kamata a ce an dauki passenger 16 ne a ciki, sai ga akwai passenger ma har 24. To su ma idan aka samu akasi motan ta zo ta samu hatsari, sai ga cewa rayukan da ake rasawa da yawa akai. Dalilin haka ne mu da muka zo yanzu muke ganin cewa za mu dan canza fasalin yanda muke tafiyar da aikinmu, don mu ba da muhimmanci ga irin wannan motoci da suke daukan fasinjoji na overloading da kuma kaya, don mu ga cewa watakila in mun yi amfani da yanda da karfinmu na hukuma yanda ya dace, da kuma wayar da kai ga su jama'an da direbobi da fasinjojin da suke shiga, wacce za mu iya samun sauki mu samu rugon wannan hatsari da ake yi da kuma muke rasa rayuka da yawa.
To dama zan ce akwai wani shiri ne na haɗaka tsakanin hukumar ka da kuma kungiyoyi na direbobi, tunda akwai kungiyoyin nan na direbobi.
Sosai ko malam Babangida, aiko mu ne ma muke da haɗaka da su, domin ai idan ma ba wannan kungiyoyi to mu ma wani aiki to zamu yi? Wannan kungiyoyi kusan su ne abin da ake cewa masu ruwa da tsaki da muke da su na farko kenan. Na biyu kuma sai yan jarida irin ku, don in ba ku kaga bayan da za a yi su al'umma su san ma me muke yi, kuma me muke so mu zartar mu aiwatar mu gaya musu na kanka kara dauka. So wannan kungiyoyi gaskiya suna da karfi wajen mu, kuma ma akai-akai muna kiran su taro don mu shaida musu wasu abubuwa da muka fito da shi na su ba su taimaka mana da rike wannan hadarurruka. A yanzu ma maganan nan da kwana biyu ko uku kafin sallan nan na gayyaci duka wannan kungiyoyi na su kaman wanda ake cewa NURTW da Retain da NATO da duk sauransu dai, don su zo mu zauna mu tattauna mu ga yadda za mu shawo kan wannan abubuwa da yake damunmu na hatsarin mota da kuma rasa rayuka da muke yi. Suna da amfani kwarai a gare mu, kuma suna ba mu gudunmuwa.
To da can baya akwai shiri da aka yi na cewa za a hana sai da kayayyakin maye ko barasa a tashoshin mota. To za ga har yanzu akwai irin waɗannan al'amura da ke tashoshin mota daban-daban a Najeriya.
Kwarai kuwa ai ma an hana. To amma ka san ɗan Najeriya da doka, duk dokan da aka yi ma ɗan Najeriya zai bi ta wasu hanyoyi ya ce ya ɗan ƙibin wannan dokan. To wa'innan abubuwan maye za ka ana sai da su a ɓoye ne. Wasu za a ga sun zo ma da ko su zo da a ce ko hula za su saida ko kunu ko ruwa, amma a ƙarƙashin baya ba shi ne ainihin sana'an ba, sana'an ta saida abubuwan maye ne. Kuma muna da haɗaka da su 'yan sanda da su jami'o'i na masu hana fitocin kwayoyi sosai da gaske, kuma suna taimaka mana. Muna kokari in mun samu irin wannan labarai mu shaida musu ko mu gaya musu inda ake saida wannan abubuwa, kuma suna taimakawa su sa hukunci su kama wanda ya dace, kuma hukuncin da ya kamata ai musu. Danan muna dan samun sauki, amma dai hanyar ana yi.
To hukumar ka ita ce ke kula da bada lasisi bayan kula da sa ido na hana hatsara a hanyoyin Najeriya, akwai wani tsari da ka fi zo da shi ne na inganta yadda ake bada lasisi a Najeriya, domin wasu na ganin har yanzu yana dan daukar lokaci kama ba mutum lasisi?
Malam Babangida, wannan ku magana ta yi min daɗi, saboda ko da na zo abinda na fara samu ana tura mun na matsalolin da muke da shi baya wuce na wannan lasi din. Ya kai ma cewa wasu suna cewa sun yi lasi an yi shekara, wasu an yi wata 6, wasu wata 3, ba labari. Wanda da kafin yanzu din mun kai ma wani lokaci ma cikin sati 1, sati 2 an samu lasi. To sai abubuwan suka zo suka lalace. Na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye duk wa'annan wajaje namu da muke lasi da kuma inda muke namba na motoci, kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa. Wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu, akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake ina ganin na magana na riga mahaiz na sa committee wanda zamu duba shi mu gyara wannan matsaloli kuma shine kaman na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin sa a lokacin da ya dace.
To madalla masu sauraro kun ji dai da kunninku kuma akwai ragowar muhimman batutuwa a wannan tattaunawa amma saboda lokaci za mu dakata a nan mu ci gaba da shirin a mako mai zuwa. Yanzu a madadin bakon namu Kwaf Marshal Shehu Muhammad sabon shugaban hukumar Road Safety na ƙasa da wakilinmu Babangida Jibrin da madaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
To jama'a masu sauraron mu kada dai a sha'afa ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Malam Umar Kamba Yawuri da ɗan Asaba Mai Fata Yawuri. Suka ce salam VOA Hausa, muna taya murna ga mahajjatan bana da suka kammala aikin hajjinsu lafiya. Da fatan Allah ya maida kowa cikin iyalinsa lafiya. Su kuma waɗanda suka rasa rayukansu a wajen aikin hajji, to Allah ya gafarta musu. Amin. Sakon Aminu Kano Maida karamar hukumar Garko yace yayin da damuna ta kankama manoma na bukatar taki, muna kira ga gwamnonin jahohin Najeriya da su baiwa manoma taki mai rahusa yadda za su samu damar noma abincin da wasu za su amfana. Wannan kuma sakon cewa yayi a gaskiya akwai bukatar shugabanninmu su sauya salon tafiyar mulkin su a Najeriya domin talakawa na ji a jikin su, kayan abinci sun yi tsada, sannan kuma gashi aljihun jama'a duk ya bushe, shugabanni na lilo akan arzikin kasar, mu talakawa kuma na hamma. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar. Yace sakamakon saukar damuna ne albarka a nan garin Difa na Jamhuriyar Nijar. Nake kira ga al'ummar jihar Difa da cewa su dukufa su fita noma domin ganin yadda ake fama da tsadar rayuwa da ƙarancin abinci wanda ya zama ruwan dare ga maduniya. Domin fa an ce na duke tsohon ciniki, noma tushen arziki, kowa yazo duniya ke yatarar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An tilastawa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da bama-bamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara. In ji wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, tana mai yintar da Allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya. Louisa Waterid daga hukumar tallafawa da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinu ta kwatanta irin mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. Ta faɗa wa manema labarai a birnin Geneva ta hoton bidiyo da ake ɗauka kai tsaye daga tsakiyar Gaza cewa lamarin ya yi matuƙar buni. Wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai a kan wani gida kan iyakar Rasha ya kashe mutane biyar ciki har da ƙananan yara biyu a cewar gwamnan jihar yau Asabar. Jirgin mara matuki ya afkawa ginin ne a Gorodishchi, wani ƙaramin ƙauye a yankin Kursk na Rasha mai tazarar mitoci ƙalilan daga iyakar Ukraine. Babban bakin cikinmu shi ne harin ya kashe mutane biyar ciki har da ƙananan yara biyu. Wasu mutane biyu daga cikin iyali guda suna cikin mummunan yanayi, in ji gwamnan Kursk Alexey Smirnov yana faɗa a wani saƙon da aka buga a Telegram.
To jama'a masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon Ghana. Za a je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa Mainan Dudu da ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima ku.